Brother Abubakar yake daukar nauyin zuwa a kowane mako tare da babban malaminmu Sheikh Malam Nasiru Yahaya. Kamar yadda aka saba, akwai lambobin waya da daya ake turo sakonni, wato 0800785258 0800785258 sai kuma wacce za a bude domin karbar tambayoyin ku kai tsaye 0700339578 0700339578 wacce za a kira zuwa jimawa kenan. Kamar yadda aka saba cikin shirin, zamu ba malam damar gabatar da mukaddama kafin mu kai ga fara tambayoyin ku.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daga cikin ni'ima da Allah subhanahu wataala ya yi wa bayinsa na sauƙaƙa musu yanayin zamantakewa da kuma mu'amala, shine Allah subhanahu wataala ya samar da mu'amala ta kasuwanci tsakanin bayi, ta yadda wani yana da kuɗi, yana da buƙatar wani abu, amma kuma ba zai iya mallakar wannan abin ba, kuma ba za a iya bashi wani abin kyauta ba, dole ne sai ya sa kuɗin sa ya saya. Wani kuma yana da wani abu na amfani, kuma yana son wani abun, shi ma ba shi da kuɗin da zai sai wancan abun, dole kila sai idan ya sayar da wani abun da yake hannunsa, sannan ya samu kuɗin da zai iya biyan wancan buƙatar tasa. To Allah subhanahu wataala sai ya sanya shi kansa mu'amala ta cinikayya ta zamo kala biyu. Akwai abin da ake kira bay'ul ayn, akwai bay'ul manfa'a. Sayar da abu wanda yake kusun da guda, idan aka ba da kuɗi aka karba, to shikenan wannan abun an bayar da shi, ya tafi kenan, ya fita daga mallakar shi wannan mai abin da aka ba kuɗi ya karba a bisa yarjejeniya. To sannan akwai bay'ul manfa'a, wato ainihin ba abun aka saya ba sai dai a ce an sayi amfanin sa. Yanzu lokacin da fasinjoji suka haɗu a tasha suna so su je gari kaza, to Allah ya sani cewa ba kowa ne zai iya mallakar abin hawa nasa na kankin kansa ba, amma yana da buƙatar tafiye-tafiye, ko dai tafiya shi kankin kansa, ko kuma tafiya tare da kayansa. To Allah sai ya samar mana da ainihin bay'ul manfa'a. Lokacin da fasinjoji suka taru suka haɗa kuɗi suka shiga mota, a nan amfanin suka saya na wannan lokacin, daga lokacin da suka hau har ya zamo an kai su garin da suke so su kai. To a wannan lokaci shi wannan direba ba zai iya cancanta wannan kuɗi na fasinjoji ba sai lokacin da ya zamo ya kai su inda suke bukata. Dan wa'insu fuqaha umma sun tsananta suke cewa da mutum zai yi hayar wata mota ya dora kaya, ko kuma inda lokacin da ake maganan jakuna da raguma ana yin fatauci, to da mutum zai yi hayar wani dabba ko wata mota ko wani abun hawa ya dora kaya a yi doguwar tafiya ba a kai wajen bukata, saboda wannan abun ya zama ya lalace ko dabba ya zama ta gajiya, to ba za a dora a kan wata ba sai da yarjewarsa, sai da amincewarsa, ba za a ce a yi bukatarsa kawai ta kai kaya gari kaza ba ce. Tunda shi ya iya na wannan abun hawa, to kuma shi yake da cancantar ya yadda da wanda za a dora wannan kayan, ko kuma ainihin ya zamo ya ki yadda ai iyasin iya tafiyar da aka yi ya zama ainihin ya biya. To daga cikin nau'i na bay'ul manfa'a akwai zaman gidan haya. Ba kowa ba ne ba, Allah ya hore masa, zai iya sayan gida ya zama ainihin mallakinsa, amma a matsayinsa na ɗan adam yana da buƙatar inda zai kwanta, yana da buƙatar inda zai zama ya kare kansa daga sanyi ko ruwan sama, ko kuma buƙatar ta ɗan adam ya zama ainihin ya biya ta a cikin sirri. To shi ma kansa zama na gidan haya sunansa bay'ul manfa'a, ma'ana lokacin da mutum zai ba da kuɗi na shekara ko na shekaru ko na watanni, to wannan amfanin na wannan zaman na wannan lokacin shi ne zama ya saya. To a bisa tsari na doka ta musulunci, mutum bai sayi wannan gida ba, amfanin ya saya, to dole ne masu gidaje su ne za su dinga kulawa da gyara gidajensu, ba daidai bane ba a ce mutun ya biya wannan kudi chip chip na bai'ul manfa'a ya sayi wannan amfanin na shekara ko na wata shida sannan a ce idan kwanan gida yayi tsatsa ya farfashe wai dole dan haya shi ne zai zo ya sayi kwano idan katanga ta rushe dan haya ne zai gyara wannan ba daidai bane ba haƙi ne wanda yake ainihin na mai gida wanda yake karbar wannan kudi yana cin moriyarsu to wannan wajibi ne abin da zai faru ga wannan gida in dai ba abin da ake jin su ɗan hayar sun yi ganganci sun lalata wannan abin ba to wannan dole ne ya zama sun biya wa illa duk wani abin da shafi wannan gida wanda ya mallake shi kuma yake cin gajiyar wannan kudi ya sani cewa shine addinin musulunci ya dora masa nauyin kula da wannan waje nasa to sannan idan mun kalli bangarori na abin da shafi abubuwan hawa akwai mu'amala ta wani ya sai abin hawa ya ba wani ya ci gaba da yi masa haya da shi to shi ma wannan sunan sa bai'ul manfa'a ma'ana ka sayar ma shi wannan wanda ka baiwa motar ka kuka yarjejeniya cewa duk kwana uku zai baka kudi ko duk sati zai baka kudi ko duk karshen wata zai baka kudi kai ma wannan a musulunci amfanin ka sayar masa ba wai abin hawan ba ta yadda da zai aje wannan abun hawa mai ki hawan sa a tsawon sati a tsawon wata to kai dai wannan kudi naka su ka sani ko kwandala ba za ta yi ciwon kai ba musulunci tunda kaman mutumin da za a ce ya bada kudin haya ne na shekara ya kulle wannan gida ya ke shiga har sai shekara ta cika tif tif to wannan kudin nasa ya riga ya tafi mai gidan shi cancanci wannan kudi mutumin da ya bada kudin bai da hujjar da zai ce to ai ne ban shiga ba a in dai ba mai gidan ya shiga tsakanin dan hayar da gidan ba ana ya hana shi shiga ya kulle muddin an ba shi yan makullai zai iya shiga duk lokacin da ya ga dama shi ya shiga to ya sani cewa wannan kudi nasa sun riga sun tafi ga bisa tsari na abin da shafi abubuwan hawan nan akwai abubuwa da ake samun rudani da kuma chaku al'amurra addinin musulunci yana so duk abin da za a yi shi filla filla ayi shi ware wake a san cewa akan me aka gina misali yanzu da za a ce ga mutane za su yi dakon bahuna iri daya mutum biyar za su dauki bahuna na shinkafa daga nan zuwa tafiyar da ta kai kafa 500 ko kafa 1000 misali sai kai yarjejeniya da wancan cewa za ka kai min wannan buhun a naira 200 ya amince shi wancan sai ce shi 300 za a bashi abin nan ka amince wancan wanda aka yi da shi 200 bai san an yi da wancan 300 ba amma shi ma bai san amince wasa yace 200 ɗayan kuma yace shi sai an bashi 400 duk mai wannan kayan ya amince to lokacin da so kai wannan kaya kowanne abin da aka gina a haka yau wajaba a bashi mai 200 can ba zai korafi ba idan ya ga an ba mai 400 yace me yasa za a bashi 400 ne a bani rabi a kai ne ka yadda za ka yi akan haka dole ne ya zama ka karbi wannan to akan haka abin da ya shafi abubuwan hawa kaman yanda na ambata musamman kaman abin da ya shafi ko kace motoci ko kace abubuwan babura masu kafa uku da ke kira da ita to za ka ga akwai abubuwa da ake ginawa ko kawai sai a bayar ba tare da fayyace menene matsaya ba misali a wajen malamai akwai abin da suke kira bai'ut takasir shine ciniki da ake biya da guntu-guntu sannan kuma akwai abin da suke kira al-ijaratul muntahiyatu bitamlik ma'ana hayar da za ta tuke da mallaka to idan mun ce bai'ut takasir ne ma'ana ciniki wanda ake biya da guntu-guntu ka siyo mota ko ka siyo babur mai kafa uku ka ba wani to wannan babur sunan shi ka sayar masa da shi idan akan bai'ut takasir ne ka sayar masa da shi amma yanzu kai abin da kai ka daga masa kafa cewa ba dole dunkule kudi ya baka ba zai ci gaba da biyan ka ne da guntu-guntu wala Allah kun yi zai biya ka a cikin shekara daya ko a cikin shekara daya da rabi ko a cikin shekara biyu a irin wannan hali da za a zo a sace wannan mota la samaha Allah ko wannan babur to kai da ka saya ka ba wancan ba ta shafe ta ba saboda ka riga ka sayar masa yanzu kai kawai kudi ne kake jira ya dinga baka da guntu-guntu a wannan yanayin kuma baya halatta a musulunci ka ce ka kwace saboda ciniki ya riga ya tabbata yanzu kawai kai sai dai ka jira har cikin lokacin da kukai na biyan kudi wato an fin ya zamo ya kammalu kai ma an kammala ma kudin ka to irin wannan hali tasarrufin sa komai da komai yana hannun shi wanda aka baiwa inda Allah zai kawo masa budi zai iya zuwa ce to duk da cewa gashi mun yi zan biya ka kudi a cikin shekara 1 da rabi ko shekara 2 to zai Allah kawo mun budi ga kudin ka na duk kulana baka shikenan daga wannan lokaci ba za ka sake wawaye sai baka wani abu ba to idan hali na biyu ne wanda ake kira wato ainihin al-ijaratul muntahiyatu bitamlik abin da ake kira haya fasis to shi wannan wato mallakar shi wanda ya bayar ne shi a wannan lokaci ba bai'ul ayni akai ba a'a yanzu kawai amfanin ya sayar maka kullum zaka bashi 1000 amma ya maka alƙawarin daga ran da ka kammala kudin abun hawanan to ya mallaka maka to wannan duk matsalar da za ta faru akan wannan abun hawa ta shi asali mai shi ne domin yanzu ba kankin shi abun hawan ya sayar ma wanda ya baiwa ba amfanin ka sayar masa kuma a wannan hali kana da iko idan kaga baya tasarrufi yadda ya kamata karbe kayan ka saboda wannan abun mallakin ka ne to da yawa zaka ga cewa irin wannan za a zuwa sai mota a ba mutum ko a sai abun hawa a bashi za a ce dinga kawo balance kuma amma ba a san akan me aka gina ba ko shakku babu da za a zo a ce an sace sai a ce ai sai ya biya shi wancan sai a ce sai ya biya kuma gashi an ce ai balance yake kawowa shi ba a fayyace ba cewa shin sayar masa akai yake biya da guntu guntu ma'ana bai'ul ayn ko ku a amfanin ne aka sayar masa ma'ana bai'ul manfa'a yanzu mallakan mai shine shine kawai balance yake kawowa sai da duk abin da zai faru ga wannan na shi wanda ya bayar ne to saboda haka ya kamata musulunci duk lokacin da za a yi kowace irin mu'amala a fito ware wake a san akan me aka gina wannan shine zai abin nan magance kowane irin sabani yanzu misali abin da ya zamo sana'a wajen wayansu kace harkar dashi dashin nan za ka ga cewa wani ya zo yana mu'amala da mutane ta fuskan dashi ana bashi kuɗi ko duk kullun ko bayan kwana uku ko bayan sati to la sama Allah da za a zo a samu matsala ko a sace wannan kuɗi ko salwanta sai ga an yi ta a ce ai dole sai ya biya kuɗin mutane wanda ya kamata wannan kuɗi da ake bashi a san akan me aka gina shin ajiya ce ake bashi ko kuma a'a rance ne ake bashi idan ajiya ce ake bashi to wannan kuɗi na masu su ne kuma al-abinna al-mustawda'u aminun duk wanda ake ba ajiya amintacce ne idan mun ce wannan kuɗi misali na dashi da ake ba wancan bawo Allah yake tarawa ajiya ce ake bashi ma'ana mutum 10 suna bashi ajiyar kuɗi kuma sun yarjejeniya cewa duk lokacin da aka kai kwana kaza a ajiyar nan tasu za a hada ta a bawa ne sannan idan aka tara na kwana kaza a ajiyar nan tasu za a hada ta a bawa ne to yanzu shi wannan mutum da yake wannan ajiya da matsala za ta faru akan wayannan kuɗi ba za a bi shi ko kwandala ce ya biya ba ko sun kai miliyan nawa tunda shi yanzu ajiya ake bashi sannan a irin wannan hali shi kuma baya halatta ya tasarrufi ya ce duye wannan kuɗin domin duk lokacin da aka ce an ba mutum ajiya ya taba ta kuma ta tashi daga ajiya ta zamo bashi to amma idan aka ce a wannan kuɗi ba wai ajiya bace ba bashi ne ake bashi to akan haka idan bashi ne ake bashi yanzu kuɗin nan nasa ne da zai ga wani abin da zai saya ya ci riba misali a ce an tara masa miliyan 1 ya sayo wani abu na miliyan 1 nan nan zai ci miliyan 10 akai wannan miliyan 10 nasa ne halan malak kuma da za a samu asarar wayannan kuɗi la samahallahu babu ruwan wayantun da suka bashi wannan bashi saboda ka dole ne sai ya biya su to irin wayannan mu'amaloli ya kamata duk lokacin da mutum zai doki gaba da irin wannan sana'a kamar yanda mai ahalar yake ce mana wala hillu lahu an yaf'ala filan hatta ya lamu hukuman Allah fi baya halarta ga mutum ya aikata wani aiki sai ya san menene hukuncin Allah a cikin sa abin sha'awa duk wani mu'amala da zamu sai ka samu akwai babi a cikin littafin fiqh akwai babi na al-ijara shine kaman ka ce haya sannan akwai babi na wadi'a shine ainihin abin da ya shafi ajiya akwai babul qard abin da ya shafi babi na rance duk wata mu'amala da zamu kowace iri ce zaka samu akwai abin da addinin musulunci ya tanada akan ta ko dai ka samu ayoyi da hadisi su ambata wannan ko ka samu hadisi su ambata wannan ko kuma wani ijma'i na malamai ya tabbatar da wannan to irin sanin wayannan abubuwa da kuma tafiya akan su na farko shi yake sanyawa Allah ya sa albarka a cikin irin wannan mu'amala kuma shine zai warware kowane irin ja'in ja da kowace irin tashin tashina domin an san akan me aka gina kai da ka bayar da kuɗin ka san akan me aka gina shi ma wanda aka ba kuɗi ya san akan me aka gina saboda ka idan ya san cewa ajiya ce aka bashi ya san ba zai iya dauka ko kwandala da zai mai tasarrufi a cikin ta ba ko yace ya rance ko yace ya sai wani abu idan ya san cewa rance aka bashi to idan ya san kuɗin nan akan sa suke in ma sun salwanta dole shine zai biya to irin wannan abuwa yana da kyau a matsayin mu na musulmi mu ga cewa mun san irin wayannan abubuwa idan zamu yi abinda zamu wanye da duniyar mu lahiya sannan kuma lahirar mu ita ma mai isa lafiya muna fata Allah ya sa mu dace
Masha Allah ba sauraro kada manta ana tare da shirin fatawa ne daga nan radio Jigawa kuma lambar wayar da ake turo tambayoyin a kowane lokaci ita ce 08075852298 za kuma mu bude layi zuwa jimawa 07033295758 da fatan za a dinga turo da tambayoyi masu ma'ana domin amfanin yan uwa musulmi za mu tashi akan tambayar Malam Husaini mai kifi girbobo wanda yake cewa ina yau malam fatan alkhairi kuma ina so a kar maka laye min bayani ko da gaske ne idan aka binne mamaci ana dawo masa da ransa a wannan lokaci daga Husaini mai kifi girbobo
to babu shakka wannan matsala ce wadda hadisai sun tabbatar da ita manzo alaihi salatu wassalam yana cewa lokacin da aka binne mamaci wanda suka binne shi suka juya yake cewa innahu la yasma'u qar'ani alihim shi da kansa wannan mutum da aka binne yana jin motsawan takalman wanda suka kawo shi suka binne to shin yanzu wannan a ce tun daga wannan lokaci zai ta jin abubuwa ya ta jin abubuwa har ta shar kiyama haka abin yake ko kuma a wani ji ne na wucin gadi ma'ana wani ji ne na dan takaitaccen lokaci to fatawan malamai da dama suna cewa shi wannan jin wani lokaci ne kayyadadde ba wai shikenan duk idan an binne mamaci duk abubuwa da ake komai da zai dinga jin irin wannan ba ana izina da abin nan usara badar ko kuma kace katila badar kafiran Qurayshawa wa'anda aka kashe kusan mutum 70 aka jefa su a rijiyar Badar lokacin da aka jefa su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je kusa da wannan rijiya sai yake cewa in ce ko yanzu kun gamsu cewa abinda nake fada muku na alkiyama da sakamako da kaza gaskiya ne yanzu kun yarda gaskiya ne dai daga cikin masu riwaya sai yake cewa Allah sai ya dawo musu da rayukan su domin ya ji yadda su maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama hujja kansu to cewa Allah ya dawo musu da rayukan su domin su ji wannan wannan shi ya nuna cewa shi ba kawai da ya mamaci daga mutuwa duk komai da komai za a dinga bai dinga ji abin da ke ba akwai wani babban malami Mahmud Shukuri Al-Alusi rahimahullahu ta'ala yayi wani littafi sunansa al-ayatul bayyinat fi man isma'il amwat ma'ana hujjoji wanda suke karara wanda suke nuna rashin yuwuwar mamaci a ce ko da yaushe yana ji a kabarin sa ma'ana malamai suna ganin cewa abu iya gabar da hadisi ya ambata wannan ita ce za a tabbatar yanzu dai hadisin na karanta na farko cewa idan an binne mutum to yana jin motsin takalman wanda suka kawo shi sai malamai da dawa suka ce to a takaita a wannan abun wanda hadisi ya takaita ira wannan gabar lokacin da aka binne shi mutane sun juya to Allah zai ji da shi wannan mutum takan manan su idan kuma wannan lokaci ya wuce to babu wani kuma dalili da ya nuna cewa zai ci gaba da ji ko da yaushe wallahi a'lam
sai gaba tambayar da yake son sanin ko wace addu'a ce ya kamanta a yi wa mamaci da zarar an kammala binne shi
to addu'ar mamaci wanda za a yi masa a kabarin sa bata saba da wacce ake masa ba lokacin da ake masa sallar gawa Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nusulahu Allahumma wasi' mudkhalahu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anhu Allahumma alaika wa binnabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sqi hawdahu duk irin wannan addu'o'i dai idan mutum wani makusacin sa ne misali kamar a ce mahaifi Allahumma ghafir li abi Allahumma wasi' mudkhalahu Allahumma nawwir qabrahu idan mahaifi ya ce Allahumma ghafir li walidati in dani Allahumma ghafir li bini ba dole bane sai mutum ya yi da larabci idan bai yi da larabci ba kowane yare Allah hore maka sai kai ya Allah gafarta wa mamaci na Allah gafarta wa mahaifi na Allah gafarta wa mahaifiyata ko Allah gafarta ma wani ya Allah ka rikansa Allah ka yafe kurakuran sa Allah ka kyauta maka jinsa da abin da ya kamata haka wannan shine abin da sunna da tabbatar amma mu ragon azancin da ake sai ka samu cewa ga addu'o'in da sunna ta zo da su ba su ake ba sai ai wani abin da ba yanzu misali za a zo a ce ayi qul huwallahu kafa uku idan aka yi sai a ce istighfari kafa goma goma istighfarin nan ni ina sai astaghfirullah ma'ana Allah gafarta mu kai ma kana sai astaghfirullah wancan ma ni sai astaghfirullah to shine aka yi masa wannan lokaci kaga kenan kowa ya nema maka sa gafara ba shi wannan mamacin aka nema mawa ba to saboda haka shi ya sanya zamu ga cewa ayyuka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyukan sahabbai idan an kai mamaci ba wani da yake cewa karanto kaza a karanto kaza din littafin da za ka karanta na addini babu wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai ya ce ku nema gafara ga dan uwanku ku roka masa tabbata a wajen ba da amsa domin yanzu a ci gaba tambayar sa saboda haka ni ne masa addu'a kai kai masa wancan yi masa kowa yi masa ba dole sai an tashi lokaci ne ba in wani ya ga zai yi masa addu'a ma ta minti 30 abu ne mai kyau ya zauna yayi in wani ya ga cewa shi ta iya minti 5 zai yi wani ma ya ga ta iya minti 2 zai yi to dai babu laifi akan wannan saboda haka sunna ne idan an binne mamaci a yi masa addu'a amma kuma sunna ba ta nuna cewa wani mutum sai ya yi jagoranci a ce a karanto kaza a karanto kaza
tambayar gaba ta fito daga wajen malam Abdullahi daga garin Jos a jihar Plateau da yake cewa kar makalla ko yaya mutum zai rama azumin da bai yi ba na shekaru uku
to barin azumin nan zai iya zamowa ta hali da yan biyu ko dai hali na lalura mutum ya zamo cewa lalura ce ta rashin lafiya ya sanya ya nufin bai wannan azumi ba ko kila matafiyi ne ya yi tafiye-tafiye dungashin azumi bai rama ba ko kila mace ce wadda haihuwa ta gitta cikin wannan azumi ko kuma jinin al'ada ko abin da ya kama da haka to irin wannan tabbas wannan azumi yana nan ana bin su kuma ba a ce dole sai sun jera shi a wajen biya ba za a iya yin biyu a huta a yi biyar a huta a yi goma a huta shi dai mutum da ya rike lissafin da zai zama cewa ya nufin ana bin sa akwai ka'ida ta mu ta malaman malikiya cewa idan mutum ana bin sa azumin ramadan bai biya ba har aka sake tsallaka wani ramadan to wancan da ake bin sa na wancan ramadan da ya wuce to duk lokacin da zai rama ko kuma duk ran da ya rama sai ya ci yadda wani mutum a matsayin tara da kuma horo na sakacin da ya yi to akwai hadisi da ya ambaci wannan amma hadisin gaskiya kwata-kwata bai inganta ba shi ya sa wasu malamai suka ce tunda Allah ya ce wa ya fa'iddatun min ayyamin ukhar mutum wato ainihin sai ya lissafa ya biya a cikin wayansu kwanaki daban ma'ana an bi mutum azumi biyar goma kaza to sai ya biya wannan azumi a wayansu kwanaki daban kuma Allah subhanahu wataala bai kaidi cewa in dai ba tsallaka wani ramadan ba to akan haka shi wancan bawan Allah da ake bin shi wannan azumi to sai ya kokari ya ga cewa na farko ya rike adadin da ake bin sa kuma ya ta kokarin ramawa bai kamata a dinga yin sakaci ba rayuwar dan adam ba ta da tabbas ta yiwuwa mutum yana makansa dogon hasashen rayuwa kuma Allah bai kaddara ransa zai kai wannan ba wasawa suna cewa sandar da take hannun mutum da ita ke da ita yake jifa saboda haka mutum ya kokari ya rama hali na biyu ko ya zama cewa mutum bai ma fahimci addini ba akwai wanda zai yi rayuwa ta kauye kwata-kwata gani ake irin ibadan nan ma kawai ta malamai ce ko wanda zai yi rayuwa a kauye yana ga sallah azumi kawai wannan wani kare na malamai wani bawan Allah muna hira da shi yake ce mun kauyen su idan azumi ya kama a cikin damana sai ya zama an tashi duk an yi sahur kuma sai aka kwada ruwa da safe yace wallahi sai ga mutane sun je gidan malami sun ce Allah gafarta malam ga yarka nan mun kawo maki shirwa mun kawo maki mun tafi gona ma'ana da shi kenan sun ajiye azumin kenan suna ganin shi malami shi ne yake da alaka da azumin to idan irin wannan rayuwar ce mutum ya ta jahilci bai yi wayansu azumin muka ba kuma sai daga baya sai ya ce wa a'a ai azumin nan daga ran da mutum ya balaga wajibi ne akan sa to wannan ba sai ya rama ba Allah yana cewa kataba rabbukum ala nafsihi arrahma annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'di wa aslaha فإنه كوكو فأنه أوتى قراءة غفور رحيم الله سبحانه وتعالى يا وجب تام كنسا جنك أمبا ينسا شوى دون دي أكتواني ممونا أبدا جاهلتي فننسى يتوبي جار أي كنسا فالله سبحانه وتعالى ميوان غفراني ميوان جنكيني فأكن هكا كوشيك نسيدي متنية ذما يا كنتا شكبا يا كلا دكبا
نعم يكما تنبير مارا ما سابوا ما تر أولو كلمركم من ننجي أجهر بوشي da take cewa karwa kalla ko menene hukuncin irin mutanen da suke waiwaye a lokacin sallah ko kuma daddanna waya
to wato galibi zaka ga cewa abubuwa ne wanda suke na kusa kusa ma na ilimi wanda ya kamata a ce duk musulmi ya san su amma za ka ga cewa ana sakaci a wajen sanin su littafi mafi kusa a wajen kowane musulmi musamman na Najeriya na arewacin kasar nan namu shine littafin Ahlari akwai babi na musamman wanda malami Ahlari yake cewa lissalati nurun azimun tushriku bihi qulubul musallina wala yanaluhu illa khashi'una sai fa idza ataita ila salati fafarriji qalbaka min ad-dunya wa ma fiha yake cewa ita sallah tana da wani haske mai girman gaske wanda zukatan masu sallah suke haskakowa da shi ba kuma kowa yake samun shi sai wanda yake da takawa yake jin tsoron Allah sai ce lokacin da ka zo sallah ka tattabe zuciyarka gabaki ɗaya daga duniya da abin da yake cikin ta washtagil bi muraqabati maulaka alladhi tusalli li wajhihi ka shiga su kawai da gani da ubangijinka wanda kake wannan sallah anfin saboda za ta sa domin neman yardarsa to inda mutum yana halarto mai ma na zo yi wallahi duk zan jama'a ce wani na tsara san waya waiwaye duk ma wannan ba zai taso ba na tabbatar da cewa ba wani wanda bai kwana da sanin cewa yau da za a ce mutum zai je gana da wani mai daraja kila sarkin gari ne hakimi ne gwamna ne ballantana a ce abu ya kai da shugaban kasa ko sarki ba na ji akwai wanda zai je ce zai gana da sarki ko gwamna kuma yana tsara san waya ana ganawa da gwamnan gari mutum yana waiwaye waiwaye yana ainihin kokarin amsa waya wai ma ba za a bari ka shiga da ita ba sai dai ka aje ta wani wuri to in ya zamo dan adam dan uwanka abokin hadita wanda shi ma bawan Allah ne abinda ake bukatar kai a sallar shi ma ana bukatar yayi amma kuma shi yana da wata alfarma da Allah ya bashi a rayuwa wanda kai ma kana ganin wannan daraja ta sa kuma ainihin kake girma shi a bisa wannan matsayi bashe min babi a wallahi ya zamo Allah ubangijin halittu gabaki daya shi ya wajaba a girmama a zama an mutunta sama da haka waiwaye a cikin sallah kashi biyu ne akwai waiwayen da zai zama fuska ita ce ta bar alƙibla akwai kuma ya zama an juya da kirji gabaki ɗaya an bar alƙibla idan waiwaye ya zama an yi shi ne kawai da fuska to idan ba wai wata lalura ba ce akwai abin da zai zama na lalura ya zama tukila ya dan juya ya dan waiwaya da fuskarsa idan babu wata lalura to malamai sun ce makaruhi ne sai ya zama ya waiwaya da fuskarsa amma kirjinsa yana kan saitin alƙibla ba wata lalura to wannan makruhi ne amma idan ya zama cewa har ma a kirjin mutum ya juya daga alƙibla gabaki ɗaya to wannan sallah ta sa ainihin sai dai ya zama ya faro wata domin daga cikin sharadin sallah akwai istiqbalul qibla ma'ana fuskantar alƙibla to sannan abin da ya shafi waya na farko abu ne mai matukar muhimmanci mutum ya kula duk lokacin da zai zo sallah musamman a cikin jami'i ko dai zama ya kashe wayan nan tasa gabaki daya ko kuma ya zama ya saka ta a silent to amma a bisa ajizanci na dan adam da mutum zai zama ya manta ya shigo da ita ya kabbar sallah sai ya zama an kira kuma musamman kila gashi ringing tone din mai kara wani ma zaka samu mai daukar hankali to da mutum ya barta ainihin wani bai san abin da wanda ya bugo bai san abin da kake ba wani ya bugo tana mutuwa ko kuma kana kashewa ya sake bugowa wani sai ya bugo wajen sonawa to da ya zama kai an daidaita ma tunani sannan wanda yake kusa da kai ko wanda suke kusa da kai su ma duk an shawwasha musu tunani to abin da ya kamata kawai gara ka kashe ta sai ya zama da kai da kusa da kai duk kun samu natsuwa wannan wato babi ne na irtikabu a hakkin bararaini wato lalura ce guda biyu shin yanzu ka kashe wayar koko ainihin ya zama ka batna ta kara to abin da yafi muhimmanci shine a ce ka kashe ta da kashe ta nan a cikin rabin minti ko abin da yake ba da haka to an wuce wannan wurin kawai shikenan sai mutum ya ci gaba da fuskantar sallah.
Na'am, karamin Allah akwai wata tambaya da kusan zamu ce take da dayan alaka da wannan daga Ahmad Muhammad Dutse wanda yake cewa a karamin Allah ni ne nake nazo yin sallar azhar a wani wuri da ban fahimce shi sosai ba. To bayan nayi raka'a biyu sai wani da yake aiki a wurin yazo ya nuna mini na kauce al-qibla, ya nuna mini inda ya kamanta na daidaita na karasa sallar. Shin zan saki wannan sallar ko kutaye?
Idan mutum ya kuskure ma al-qibla a bisa rashin sani ko kuma a bisa mantuwa, yayi rabin sallar nan ko yayi wani abu daga cikin sallar sai wani yazo an karar da shi, dama abin da ya kamata irin wannan hali ɗayan biyu. Waɗansu mutane suna da fadakuwa akan abubuwa, to idan ka zo kaga misali yanzu mutum yana kallar arewa kaddara ko a ce kudu, to kawai sai ka ce ya kai mai sallah kudu kake kallo koma ɓangaren hagunka, tunda mun san wanda yake kallon kudu hannunsa na hagu yana alƙibla kenan, sai a ce koma ɓangaren hagunka, to shi kenan sai ya zamo cewa ya nufin ya dawo akan sai dai. To a nan ba zai yanke sallarsa ba, sai dai kawai ci gaba da wannan sallah wacce ya yi ana fatan ta zamo daidai. Saboda lokacin da aka yi tahwilul qibla, manzo alaihi salatu wassalam lokacin da ya hijira daga Makka zuwa Madina ya yi kusan wajen wata 11 ana kallon Baitul Maqdis, ana kallon arewa, tunda Baitul Maqdis tana arewacin Madina. To sai Allah subhanahu wataala ya saukar da aya cewa fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram, ka juyar da fuskarka zuwa ga masallaci mai alfarma. To lokacin da aka saukar da wannan aya, mutanen da suke abin nan can unguwar abin nan Banu Salima masallacin Qiblataini ba su san an saukar da wannan aya ba. Shi kuma ɗaya daga cikin sahabbai ya san hakan ta faru. To da ya zo da asuba, wala Allah shi ya yi mata su sallar a wani wuri, sai ya gan suna kallon arewa. Sai ya ɗaga sautin sai yake cewa ya kuma sallah, ina tabbatar muku cewa jiya da dare an saukar da aya, an juyar da manzo alaihi salam daga barin kallon Baitul Maqdis yanzu ya koma yana kallon Ka'aba. To shikenan saboda sahabbai ne suna cike da kwakwale wanda suke ainihin masu nagarta da kuma sanin ya ya kamata ainihin ayi addini. Maimakon ga liman yana kallon arewa shikenan sai ya juyo, sai ma wasu suka juya ga baki daya, sai ya zamo ya koma kusan inda sahun karshe yake, ma'ana ya koma yana kallon kudu. Shi kuma sahun karshe ya zamo a inda limami yake. To kun ga akalla zamu ce sun yi akalla raka'a daya ko wani yanki na sallan suna kallon inda ba alƙibla ba a lokacin. Da aka an karar da su ba su yanke sallar su ba, kawai sai suka juya suka fuskanci daidai. To kuma idan kana sallah aka zo aka an karar da kai, to sai ka koma ka ci gaba da yin daidai din kuma sallar ka tayi ba sai an saki wani ainihin gini ba.
Masha Allah. Sai ya tambayar da ta fito ta gaba ko da yake ba a rubuta suna ba, amma dai tambayar na cewa aka da makalla mace ce ta ɗauka wa mijinta wani kaya, sai mijin ya ce da ita idan bata dawo da wannan kaya ba har magariba ta yi, to ya sake ta. Shin aka da makalla wannan saki ya yiwu?
To mun sha faɗar cewa saki akan sharaɗi sabanin malamai ne. Su Malikawa sun kasa saki akan sharaɗi gida biyu. Akwai sharaɗin da dole sai ya tabbata. Mutum yanzu idan ya zo ya ce wa matarsa, yanzu idan rana ta faɗi kin sako, kawai ya faɗa mata haka, to tun daga nan ma ta riga ta sako, tun da dama labudda rana za ta faɗi. Ko kuma ya ce idan Juma'a ta sake zagayowa kin sako, to tun daga lokacin ma ta riga ta sako. To amma idan ya gitta wani sharadi, wala Allah matarsa tana fita ba izini, sai to wance nayi ki daina fita ba izini, kin ki dainawa. To idan kika sake fita babu izini na, daga ran da kika fita ba izini na, shikenan auren ki ya sako, ma'ana zama da ke tsakanin mu ya riga ya kare igiya auren mutayen ki. To fatawan Malikawa cewa duk lokacin da ta yi gigi sai ganganci ta fita ta riga ta sako. Amma akwai malamai wanda ba Malika ba su suna ganin cewa a'a, wannan yana buƙatar tafsili. Shin wannan barazana da ya cewa idan kika sake fita ba da izini na ba auren mu ya rabu, daga bakinsa har zuciyarsa saki yake nufi, koko a'a ya faɗi wannan ne da baki saboda barazana amma zuciyarsa ba ta nufin saki idan ya zamo cewa bakinsa ne ya faɗi wannan shi amma a zuciyarsa ba saki yake nufi ba shikin ta nan a matsayin matarsa kuma ni ina ga ita wannan fatawa ta biyu gaskiya ita ce za ta fi sauki lura da matsalolin da suke tattare da sakin aure yanzu wani za a yi rashin sa'a Allah kiyaye a ce dama igiyoyi biyu sun riga sun tsinke saura daya kuma kila akwai yaya uku ne biyu ne wani ma ainihin sun kai biyar ko sama da haka wala Allah da za a rabun nan Allah shi ya san mawuyacin halin da za ta fada mawuyacin halin da yayan za su fada da ma shi kansa to wannan fatawar ta biyu in dai tsakaninsa da Allah ya tabbatar da cewa ba sakin yake nufi ba barazana ce din ta shiga taita yin ta katta fita to koda ta fita za a ce wannan auren bai saku ba saboda haka amma kullum abin da muke jan kunnan magidanta don Allah a daina yawan furta kalmar saki wannan ba daidai bane ba bai daga cikin sanin ya kamata bai daga cikin dattaku mutum kullum bine-bine duk dan abu babba da karami saki wannan gaskiya ba daidai bane amma duk mutumin da yake irin wannan to wata ran zai yi kasassabar da sai yayi kuka da hawayensa kuma kukan ba zai masa amfani ba Allah kiyaye
na sauraro da yake lokaci ya fara hararmu yanzu mun bude layin da za a kira domin yin tambaya 07033295758 da fatan za a dinga rufe rediyon da ake sauraro a daidai lokacin da aka kira mu assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum
alaikum assalam
da muke magana
suna na ya sarauta da zamba
to bismillah muna jinka
akaramakallahu wato muke a warware menene kaida ta suna bakwai ga wata ne ai bakwai sati ɗaya ne ko ga kwana shida ne fi zama sunna ne yake ne ma karin bayani a gurin mana
to mun gode karanci ta anjo
Allah ya saka da alkhairi
to abinda hadisi yake cewa yu'aqqu lil mauludi fi yawmi sabi'i min wuladatihi aw kama qala alayhi salam ana yi wa abun haihuwa ana yanka masa abun sunansa a wuni na bakwai daga haihuwarsa to cewa a wuni na bakwai kowa akwai wanda abin da suka fahimta wannan sabani ne shekaru ɗaruruwa kuma aka ce masu sama da dubu da aka yi wasu suna ɗauka wannan yawmin sabi'i ban da wunin misali yanzu yau muna ranar lahadi akwai malaman da su suka tafi akan cewa to idan da za a haife shi a yanzu da muke magana to ita wannan lahadi ba ta cikin lissafi sai a ce litinin ɗaya kenan talata biyu laraba uku alhamis hudu juma'a biyar asabar shida kenan za mu ce yawwa misali yanzu mu ce yau lahadi ban da ita sai mu ce litinin talata laraba alhamis juma'a asabar to sai wata lahadin ta zo sannan aka samu bakwai kenan kaga mun cire ita wannan lahadin ba ta ciki to wasu malama abin da suka fahimta kenan wasu suka ce a'a tunda an fi yau misabe to wannan wunin shine al-yawmul awwal shine wuni na farko kenan sai mu ce lahadin nan ta shigo ciki ita kanta lahadi an samu wuni daya litinin biyu talata uku laraba hudu alhamis biyar juma'a shida asabar shine wuni na bakwai to akan haka za a yi masa yanka ranar asabar amma su kansu masu wannan ra'ayin sun yarda cewa idan rana ta riga ta fadi misali rana ta riga ta fadi rana na faduwa sai aka haihu to wancan wani ba za a lissafa da shi ba yanzu kamar yau da muke ranar lahadi rana na faduwa sai mace ta haihu to su kansu sun gamsu cewa ba za a yi wannan suna ranar asabar ba sai dai ranar lahadi tunda rana ta riga ta fadi saboda haka dai wannan matsala ce khilafiyya tsakanin malamai ina ga babu wani abin ta da jijiyar wuya ko wani baran-baran akan wannan
masha Allah assalamu alaikum
wa alaikum assalam
wa yake kallai
akarma kallah sunana Haruna ne lalle ce ko
to malam Haruna bismillah
ne wa malam fatan alkhairi
na'am
tambaya ta farko shine akan haka malam magana haihuwa ne dai yanzu na iya rada sunan yaro na a ranar da matata ta haihu ko kuwa sai ranar bakwai din kamar yadda kake bayani yanzu sai tambaya ta bi malam mutum ne yake cin tafarnuwa ko kuma yake shan sigari a sahu malam yana da mutane da kaurin wannan sigari malam daidai ne na kaura ce mai cikin sa ko ya abin yake Allah mai da malam gida lafiya sunana Haruna mai lalle fiye ko
to mun gode malam Haruna sai wani lokaci
to malam Haruna abin da shafi tambayar ka ta farko shi abin haihuwa abinda malamai suka ce idan mutum yana da abin da zai yanka ma'ana ya tanadi rago ko yana gani yana da kudin rago da zai siya ko wata dabba dai wanda za a yankawa a suna mustahabbi ne ya kifa dan wannan suna sai wuni da bakwai amma idan mutum ba shi da abin da zai yanka to wannan ana haihuwar sa ma kawai mutum zai iya fada manzo alaihi salatu wassalam watarin da asuba ina jin ko an yi ikamar sallah ko abin da ya kama da haka sai yake cewa sahabbai daren nan da ya wuce an haifa man da namiji na sanya masa sunan babana Ibrahim kaga kenan ana haihuwarsa da dare waye garin amma lokacin sallar asuba manzo alaihi salam yake fada wa sahabbai cewa ya sa masa suna duk da wayansu malamai suna cewa amma ba a samu asar da ya nuna cewa an yanka abin yanka ko ba a yanka ba to akan haka dai malamai suka ce shi suna zama ka iya radawa yaro tun baka haife shi ba yanzu mutum yana saurayi dan shekara 17 zuwa 20 zai iya sa ma kansa suna Abu Isa ko Abu Muhammad to kuma daga ran da aka haife wannan dan shikenan sai ta aida malamai tun ma ban yi aure ba na riga na sa masa suna shikenan kawai sai a ci gaba da ambaton wannan to amma dai kamar na fada mustahabbi ne a boye sunan kada a fada idan akwai abin yanka sai a bari sai wuni na bakwai idan kuma da mutum zai fada duk da cewa yana da abin yankan ba za a ce nufin yayi wani laifi a shari'ance ba amma dai sai a ce ba haka aka so mutum yayi ba gaba tambayar ta biyu
sai batun abin ya dan kwanta mun ji ma ina ga wata kila ko
yawa yayi magana masu shan sigari babu shakka manzo alaihi salatu wassalam yayi tsawa yace duk wanda ya ci wayannan itace guda biyu masu muni tafarnuwa da albasa to kada ya kusato masallacin mu anan sai malamai suka ce to tunda dai manzo alaihi salatu wassalam yayi magana akan tafarnuwa da albasa kasancewar suna damun mutane to duk wani abin da warin sa zai iya cutar da masallatan to lalle babu shakka ba daidai bane mutum ya shigo sahun sallah da shi za ka ga wani ire yana wata sana'a da take dauke da abubuwa misali na karni ko wani abu yanzu misali akwai wanda yake sana'a fata kullun sana'a fatan nan ita ce yake shi saboda yana sana'an nan yau da kullun to har ya zamo ma gabaki daya hancin sa ya daina jin wannan wari da fata take dauke da shi amma da zai matsi wani wanda shi ba sana'ar sa bace ba sai dukkan mai harawa to sai ga irin wannan kuma yana cikin wannan sana'ar tasa da an kira sallah shikenan sai yaje wani ma sai ya tsallaka ce sai ya shiga sahun gaba ga mutane sun sa kayan su ba laifi sun yi wanki sun wani ma sa turare shi kuma sai zo shiga tsakanin su wannan gaskiya baya halatta domin cutarwa ce akan haka abin nake ba da shawara idan an samu wanda yake cin tafarnuwar ko albasar ko kuma sigarin ya shiko sahun gaba ko kuma wani sahu daga cikin sahun masallaci ba saurin kaurace masa za a yi bane sai haza a fara yi masa in bai san wannan hanin wanda manzo alaihi salam bai yi sai a fada masa cikin ruwan sanyiwa ne kana wasu abubuwan da wajibi ne fada ma gaskiya manzo alaihi salatu wassalam ya hana duk wanda yake dauke da warin tafarnuwa ko albasa ya dinga shigowa a cikin sahu yana da mutane da wannan wari kun malamai sun gamsu cewa duk wani abu da yake da kama da wannan to shi ma hukuncin sa akan wannan to kai al'adarka zaka zo ka ci tafarnuwa ka zo ka shiga sahun gaba ko ka zo kana warin sigari to muna maka nasiha ka danye daga wannan domin ya zamo ainihin ka kauce ma wancan hane ai masa nasihohi to da kai masa nasihohin ana fatan ya zamo ya karba insha Allah
na'am kawai mu kai ga daukar kira na gaba akar makalla akwai tambaya da ta fito daga wajen malam Awwal malam Duri wanda yake son sanin yanayin da yaga idan liman yana huduba ta juma'a akwai lokacin da yake zama kuma sai ga mutane suna addu'a shine yake son karin haske akan haka
to akwai hadisi dai an bace cewa ranar juma'a akwai wata sa'a ma'ana akwai wani takaitaccen lokaci wanda ba a mayar da addu'a a wannan lokaci to za ka ga malamai sun yi maganganu a wajen kokarin fayyace wace sa'a ce wani lokaci ne daga cikin ra'ayoyin malamai akwai wanda suka ce sa'ar ko kuma lokacin yana farawa daga hawan minbarin limami har zuwa kammar hudubarsa. To idan haka ne zamu ce kaga tsakanin huduba da huduba do ana cikin wannan lokacin. Shi yasa wasu suke harar wannan idan sun yi addu'o'i. To amma abinda yafi rinjaya ainihin hadisi kuma suka nuna wannan lokaci bayan sallar la'asar ne ba wai daga hawan minbari zuwa ainihin sauka ba. Amma dai kamar yadda nace akwai wannan kaulin a wajen malamai. To ni a fahimta ta tunda akwai wannan kaulin idan mutum yayi addu'a lokacin da liman ya kammala hutuba ta farko kafin ya shiga ta biyu ba zan iya fahimta yayi laifi ba. Sai dai mashhura san Salman a cikin littafin sa Al-Qaul Mubin fi Aqwa'il Musallin ya nuna cewa ba a rawaito ko ba a ga sahabbai suna daga hannu domin wayannan addu'o'i ba. To tunda mu sahabbai kullun sune fitilan mu a wajen addini saboda sune suka tsotso daga ainihin matsotsa wacce take lafiyayya shine wato manzo alaihi salatu wassalamu da ke ma wahayi duk abin da musu yi ba za mu dauki wannan abin a matsayin daidai ba kuma ballanta mu dauke shi a matsayin addini. To imam mutum zai yi addu'ar to kada ya zamo yana tattar daga hannu tunda ba a ga sahabbai suna yi ba wallahi wa'ala.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Da muke magana. Yayi garajin katsewa gaskiya ni ma ban fahimci na dai fahimci cewa mutun ya alle hutu to ban fahimci dai
a hutu yake cewa
eh
to in haka ne na fahimci karshen abin da yake nuna wa idan mutun yi alwala sai ya hutu to wai sai ya bari alwala ta gama bushewa ga baki daya sannan zai ji ya sake wata ko ko a yanzu ma da tension ya faro wata a indai har ka riga kai hutu bayan kai alwala to yanzu kana yin hutun sako alwalarka ba sharadi bane wai sai gabban sun gama busha sannan ka faru wata.
Allah assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Ni ne Haruna Ado.
To malam Haruna bismillah.
Allah tambaya nake game da wannan sallar farilla.
Na malam ina jin ka ka ci gaba.
Yawa wasu za su shigo da radio lokacin da ake kafin liman ya zo mun kira sallah.
Na'am.
Har ma suke sa lasifika wai saboda liman bai zo ba kuma liman ya zo sai aka yi to ina nake ganin ya abin yake anan
mallan nake cewa irin karatu kenan da ake sawa a wasu masallatan ko kuwa radio
ko ina nake ganin kuma yi ake yi kuma idan liman ya zo sai aka yi wannan karatu ina nake ganin to ai ya za a yi aka yi tunda dai a farilla ma ba abu na ai suna ba abun nan ba
mallan inda so ga mallan da ya baka amsa
to mallan Haruna abinda musulunci ya tanada shine kiran sallah kadai idan ladan ya kira sallah hatta wannan addu'ar da ake bayan kiran sallah malamai suna cewa ba daidai bane sai liman ya ladan yayi ta lasifika anji kiran sallah nan shi kawai ake so a ji lafuzzar sa ana gamawa to shikenan sai a kashe lasifika in ya so ladan bayan ya kashe lasifika shikenan sai addu'ar sa ta bayan kiran sallah to ballantana kuma a ce mutun ya zo a matsayin sa na lada ne bayan ya gama kiran sallah sai zai sanya ko dai kadi ya sa kira'an Abdul Basit ko Husari musamman abin da ya shafi sallar asuba wanda za ka ga ya tashi yayi kiran sallah kafin asuba da wajen awa daya kuma sai ya tashi ya sa wa'azi ko ya sa tilawu Qur'ani ko ya sa wani abu daban ya zama duk makotan masallacin nan an haramta musu bacci ko kuma wani ma kira yana kiyamu lilla ta kuda masa karatun sa to wannan gaskiya haramun ne mutane suna daukar ibada ce suke kuma wallahi mummunan abu ne ba musulunci bane duk mutumin da aka sa wannan karatun aka hargitsa masa lissafi ko dai aka hana shi baccin sa tunda musulunci ya ba mutum dama yayi baccin sa kafin lokacin sallah yanzu misali alfajiri yana fitowa kace 5 da kusan minti 17 ko dai wani abu mai kama da haka kaga akalla mutum yana da kusan minti 50 ko wani abu da ya kamata a nufin dan kara na baccin sa wani ma kila bai san bacci a farkon daren ba wannan lokacin yake so ya runtsa kawai shikenan sai wani lada ne ya zo ya kira sallah kawai shikenan sai zo ya bude kira'a ko ya bude wa'azi yanzu mai haramta ba sabanci wani kuma a dalibin ilimi ne karatu yake so yayi ya bude littafin sai na so ya samu natsuwa yayi karatu kawai shikenan an zo an sa loud speaker ana wa'azi ko ana abin nan ya zama don halgiza masa lissafi wani kuma shi ta su kiyamul lailin yake sai ya zama wancan karatun da yake ji yana rikita masa nasa karatun wannan ba musulunci bane kuma wallahi wannan abun haramun ne masu wannan abun suna dauka addini suke kuma wallahi sabon Allah suke wajibi ne su ba su daina
Allah sa mu gane tambayar gaba ta fito daga wajen Malam Rabi'u dan Zuhudu Malam Duri wanda yake cewa akan mukalla idan mutum ya samu raka'a daya a sallar Juma'a idan ya tashi zai ci ko daya raka'ar zai bayyana karatun ne ko kuwa aboye zai
in dai har mutum ya samu raka'a daya to wannan daya da zai ci ko irin yadda limami yayi ta haka zai yi ta ma'ana shi ma zai karanta Fatiha da sura a rufin a bayyane
sai kuma tambayar gaba wacce take cewa malam wata bazawara ce babanta yayi mata miji sai take amincewa da shi har ma ya fusata ya ji haushi wato sai take amincewa da shi har ma ta kai shi kara to shi mahaifin sai ya fusata yayi mata mummunan baki har ma dai ya tsine mata daga baya akar makalla wannan tsinuwa za ta bi wannan mata
to na farko dai gaskiya bata kyauta ba a ce ya har ta je ta kai babanta kara bismillahi ta yi abinda ba daidai ba wannan rashin da'a ne kuma rashin mutunta mahaifa ne na'am musulunci bai yadda uba ya tilasta ma ya ko budurwa ko bazawara ta aure wanda ba shi take so ba irin wannan ya faru a lokacin manzo alaihi salatu wassalam wani ya tilasta yassa akan ta aurewa ne ita kuma ba ta san shi ta je ta kai kara wajen manzo alaihi salatu wassalam manzo Allah ya nuna cewa idan bata amince ba za a iya jingina auren ko kuma a dakatar da shi tace a'a yanzu ita tayi da'a ga mahaifinta amma dai ta zo ne dan afin su ma ya mata suna da ainihin haƙi to akan haka abubuwa da iyaye suke idan an yi wannan abun a da an ci nasara duk wanda ya san rayuwar da iyayenmu da kakanninmu za ka cewa haka za a yi shawara tsakanin malam wani da malam wani ko makoci wani da makocin wani cewa kawai a hada tsakanin wani da wanci wani ma wallahi wani ko magana ba ta ba hada su ba wani ma unguwa ba ta hada su ba saboda kawai sai ta je ka zai ga isa da wanci shikenan sai a zo a daura musu aure saboda rayuwa ce da aka yi gaskiya akwai kunya da karancin wayewa da ake da ita haka ake hakura duk cigaba da tafiya to amma yanzu lokaci ya riga ya canza wajibi ne a ga cewa in ma akwai wata illa da ake hangowa a wajen shi wannan miji to ba wai karfa za a yi ba sai a zaunar da wannan yarinya ko wannan mata cewa wannan nan da kike so ki aura ga fa irin illolinsa ba mutumin kirki bane ba ga irin halayensa ga irin abubuwa faɗa mata abubuwa wanda za ta gamsu ita da kanta sai ta sallame shi daga cewa ba ta son sa amma haka kawai sai iyaye su tsalle su dare cewa kawai ba yadda ta aurewa ne ba kuma ba faɗa mata wani dalili wanda zai gamsu da ita ba to na farko ita ta yi abin da ba daidai ba tayi abin da ba daidai ba a ce ta kai mahaifinta wato ainihin tsara abinda nake ba ta shawara ta je ta bai wa mahaifinta haƙuri in ma tana ganin ita ba za ta iya gamsar da shi ta ba shi haƙuri ba ta saka wanda suke na gaba da ita wanda tabbatar da cewa ko bangaren uwarta ko dai bangaren shi mahaifin ko wasu abokansa su je su ba shi haƙuri akan abinda ta yi masa na ba daidai ba kuma muna fatan su ma iyaye don Allah saurin a ce wai ya tsine wa mutum a yi masa baki kaza kaza shi ma wannan ba daidai bane ba duk lokacin da mutum zai ce ya tsine ma da ko na ba yaka abin da mutum zai ce Allah zai tsine ma wani to ita tsinu wannan tunda dai Allah ne zai yi ta ba dan adam ne zai yi ta ba Allah ba azzalimi bane ba idan ba a mahallin ta bane ba ko an yi ta ba za ta yi wani tasiri ba to amma ina maimaitawa dole ne iyaye su mutunta wato yayan kai su mutunta iyayensu kuma sai mai iyayensu biyayya so da dama zai zama gidan mata ba ta son wani mutum kuma shi wannan mutum ba shi da wata illa a musulunci ko al'adance a mu'amalance bai da kowace illa ita dai kawai za ta gabata son shi ne to wala Allah da'ar da za ta yi wa mahaifinta ta yadda ta aure shi Allah sai ya sa albarka a cikin wannan aure ya ba su yaya masu mutunci wanda Allah zai riba musu asiri su tallafi rayuwarsu a lokacin da tsufa ya zo musu saboda haka dai wannan shine abin da ya wajaba ta yi
sai kuma tambayar da ta fito daga wajen malam Bashir Babura dan almajirin malamo da yake cewa malam wato ina son malam ya karanta mini salatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai inganci da kuma yadda ake yin shafa'i da wuturi
to mun sha faɗa cewa shi salatin manzo alaihi salatu wassalam yana da sigogi masu yawa akwai abin da kira salatin ibrahimiya salatin ibrahimiya shine lafazin da ko kuma sigar da sunan ibrahim alaihi salam ya shigo ciki kuma manzo Allah ya koyar da sigogi daban-daban misali zamu ga akwai allahumma salli ala muhammadin nin nabiyil ummi wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin nin nabiyil ummi wa ala ali muhammadin kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidum majid أقول اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول سيقوكي إلى جزاسك وجن كلا بقي أما كارنتين صلاتي شيني متينتي اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم ونشيني كارنتين صلاتي متين مظل صلاتي يسك إلى لنجدن ساتكي amma mu abin da muka gamsu da shi cewa lafazin da ya fito a bakin manzon zira alaihi salatu wasalam to wannan shine lafazi mafi dacewa shine lafazi mafi inganci shine lafazin da idan kai rantsuwa kace lalle ainihin zan yi salati to in kai shikenan ka riga ka cika rantsuwa kama na baka da kafara duk wani salati da za a yi na'am in ya cika duk wani sharɗa na salati shikenan salati ne lalle maraba da shi amma ba zai kai matsayin wanda ya fito a bakin manzon tsira alaihi salatu wassalam ba wannan shine
sai tambayar gaba wanda bai rubuta suna bai ke san sanin hukuncin mutumin da yayi
sannan gabar tambayar sa ta biyu shine ya ake yin wuturi
na'am
mun fada kullun cewa wuturi shine mara raka'a daya sunanta wuturi raka'a uku sunanta wuturi biyar wuturi ce bakwai wuturi ce tara ma wuturi ce ma'ana sallar dare ga baki ɗayan ta sunanta wuturi tunda idan ka zo kai raka'a biyu kai tahiyya ka sallame sannan sai ka ci ko dai kai tahiyya ka sallame sunan ka ainihin ga baki ɗaya sunan sallar ka wuturi domin mara ce bata cika ba haka nan da zaka zo kai raka'a biyu ka sallame ka sakin wuta biyu ka sallame sannan kuma sai kai dai ka sallame sunanta dai har yanzu kai wuturi domin ainihin ita ma mara ce haka nan inda zaka yi bakwai haka nan inda zaka yi tara haka nan inda zaka yi 11 to abinda malamai suka ambata idan mutun zai yi wuturi na raka'a uku ma'ana kai abin da muka fi sani da shafa'i da wuturi ma'ana kai biyu ka sallame sannan kai daya to anan ba za ka zauna bayan raka'a biyu kai tahiyya kuma kake sallamewa ba ma'ana in ka zauna in kai raka'a biyu nan ka zauna kai tahiyya dole sai ka sallame sannan kuma sai ka ci ko raka'a daya a matsayin ita ce cikon mala din nan to akan haka malamai suka ce dan kada ta yi kama da sallar magariba sallar magariba yace ake yin raka'a biyu a zauna a tahiyya ba za a sallame ba sai a tashi to amma idan mutum zai yi raka'a biyar in ya ga dama zai iya raka'a biyu ya ki zaunawa ya kara wasu biyu ya ki zaunawa sai ya tafi ta biyar in ya ga dama zai iya biyu ya tahiyya ya ki sallamewa ya tashi ya tuko biyu ya tahiyya ya ki sallamewa sai ya ci ko ainihin ta biyar din saboda haka dai ya zo da sigogi daban-daban a tabbatar idan mutum ya kanta tafan hadisi wanda suke bayani akan sallolin dare na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga irin wannan sigogi
insha Allah ma sauraro kuma saboda yanayin lokaci ina ga anan ya kamanta mu dakatar da wannan shiri sai dai zamu sake tunatar da lambar wayar da ake turo da kanjoyi 08786758 kuma za a iya turo tambayoyi a kowane lokaci ba sai dai yanzu da ake gudanar da shirin ba kamar da kuma shirin gwamnati za su gawo da ke suka zo da shirin a kowane mako ko kuma da gaba da yin wasu shirin da ya fara sai da jiki ne ba ce ta fara da shirin da ta fara